الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فقد روى الإمام مسلم وغيره عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وعند أحمد والترمذي قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وعند أحمد والطبراني ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم عباد الله فإن للإسلام أمارات تدل عليه وإن للإيمان علامات ترشد إليه وليس كل من زعم الإسلام مسلما حقا ولا كل من ادعى الإيمان صادقا قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين المسلم الحقيقي من يقيم للدين بنيانه وللإسلام أركانه واقفا عند أمر ربه مجتنبا ما نهى عنه وحرم كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أيها المسلمون المتبصر في دينه لا يرى في هذا الزمان إلا منكرا ولا يسمع إلا فاحشا ولا يشم إلا كريها ولا يذوق إلا مرا حرمات الدين تنتهك وتعاليمه تهمل وأنواره تطفع وأموره تغير ولا يترتب على ذلك إلا نزع البركات ووقوع الفتن والهلكات قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مما يدل على غربة الإسلام في هذا الزمان ومن الأشياء التي أوقعت الأمة في هذه العقوبات التي حلت بنا إهمالهم التوحيد ووقوع بعضهم في الشرك الأكبر من لا يفعله منهم لا ينكر بل لا يراه شيئا يعبدون غير الله ويتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ويعتمدون على الصور جلبا للخير ودفعا للشر هل بهذا تزعم الأمة الإسلام؟ أم بهذا تطلب العزة والانتصار؟ هل تعز أمة هجرت دينها ونبذت كتاب ربها واستبدلت به البدع والمخالفات؟ قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أقول ما تسمعون أيها المسلمون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yaku bayan Allah masu albarka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna 4 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a kida miladiya yau 30 ga watan 9 shekara ta 2022 wannan khutba babban sakon dake cikin ta manyan manyan abubuwa guda biyu waɗanda suke jefa al'umma cikin bala'i da fitina Allah madaukakin sarki ya kauda musu da kai ba addu'a bace ina nufin manyan manyan abubuwa guda biyu da suke jefa mutane cikin fushin Allah har Allah ya kauda musu da kai ya kyale su da wayansu da dabarun su al-Imam Muslim ya rawato hadisi da wanda ba al-Imam Muslim ba daga sahabbai da dama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce bada al-islamu ghariban addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato masu yin shi kadan ne masu saba masa sun fi masu yin shi masu Allah wade da shi masu yakansa sun fi masu yin shi yawa musamman masu yin shi waɗanda suke bin tsaftataccen addini sai annabi ya ce wa sai yaudu kama bada'a ghariban to haka nan ma addinin musulunci kuma zai koma a ƙarshe zai zama bako irin yadda ya zama a farko masu yin shi kadan to haka a ƙarshen al'amari ma masu yin tsaftataccen addini za su zama kadan amma sai annabi ya ce fatuba lil ghuraba madalla da waɗannan baki waɗanda suka yi riko da addini riko na haƙiƙa suka yi riko da tsaftataccen addini wanda ba a cicciya kwada shi da shirka ba ba a gauraya shi da bid'o'i ba wannan haka al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi suka ruwaito akwai ƙari sai sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wa man al-ghuraba annabi ya ce madalla da al-ghuraba sai sahabbai suka tambaye annabi to su wane ne al-ghuraba din da kake nufi sai annabi ya ba su amsa da cewa annuza'u min al-qaba'il tsintsinta ne a cikin kabilu wato ba kowane kare da doki ke dacewa ya zama cikin al-ghuraba ba ba duk wanda ke riya musulunci yake shiga cikin al-ghuraba ba sai wane da wane tsinta-tsinta ne a cikin kabilu kana iya zuwa a anguwa ka tsintsinta wane ma yana cikin al-ghuraba wane ma yana cikin al-ghuraba wane ma yana cikin al-ghuraba amma ka tara cincirin dan jama'a ka ce duk cikin su al-ghuraba to ba ya yiwuwa manzon Allah ce tsinta-tsinta ne daga cikin kabilu ake samu a wata riwaya wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani suka ruwaito annabi ya ƙara bayani da cewa nasun salihuna qalil waɗansu mutanen kirki ne amma fa ƴan kadan ne waɗanda suke bin addini sau da kafa fi nasu su'in kathir amma suna rayuwa a cikin gurɓatattun mutane da yawa gurɓatattun mutanen su ne masu yawa amma akwai mutanen kirki dan kadan suna rayuwa a cikin su man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum wanda ke musu da'a yake bin tafarkin da suke kira akai su ne kadan fiye da waɗanda suke saba musu mutane da yawa suna neman su yaƙe su mutane da yawa suna fito na fito da su mutane da yawa ba su yarda da su ba wannan shine hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi to ya ku bayan Allah mu sani fa cewa lalle musulunci haƙiƙanin musulunci na gaskiya yana da alamomin da ke nuni a kan shi haka nan ma imani akwai alamu da ke nuni a kan tsarkakakken imani kuma mu sani cewa ba fa duk wanda ke riya cewa shi musulmi ne ba fa shi ne fa musulmi ba ba duk wanda zai zo ya ce ni musulmi ne yake zama musulmi ba akwai da dama suna riya musulunci amma ba musulmi ba ne sannan ba duk wanda zai riya cewa yana da imani ne yake zama mummuni ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin alqur'ani ya ce wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimumini daga cikin mutane akwai wanda ke buɗe baki ya ce nayi imani da Allah nayi imani da ranar tashin alkiyama amma sai Allah ya ce wa ma hum bimumini sam ba mummunai bane Allah bai karɓi wannan imanin nasu ba saboda a nuna maka cewa abin ba da baka bane kawai in dai duk mutum ya fito da baka ne kawai ya ce ni ma musulmi ne ni ma mummuni ne to ai kalmar nan tana da sauki kwarai da gaske amma haƙiƙanin me ke cikin zuciyarka, me ka kudurta a cikin zuciya, me ne kake furtawa da harshenka, me ne gaɓuɓɓanka suke aikatawa, to anan ne za a gane musulmi, anan ne za a gane mummuni. To sai Allah yake cewa lalle daga cikin mutane akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar tashin alƙiyama, amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin, amma ba mummune ba ne. Sai yake cewa lalle shi musulmi na ƙwarai shi ne fa wanda ya tsaya ya baiwa addinin musulunci ginshiƙansa, ya tsare ginshiƙan addinin musulunci. Shi ne wanda ya baiwa musulunci rukunnansa, ya tsaya ya tabbatar da rukunnan imani, da ginshiƙan addini da rukunnan imani ya tsaya tabbatar da su. Sannan yana biyayya ga Allah gwargwadon iya abin da zai iya, yana kuma nisancin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya hani a kansu kuma ya haramta. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin umarni. Sayyidina Abdullahi dan Abbas yake cewa a cikin ayoyin Alkur'ani mai girma kaf babu ayan da take manzon Allah nauyi kaman wannan aya. Allah ya ce mishi fastaqim kama umirta, kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya kai addini, amma shi ma kama umirta, kamar yadda aka umurce ka. Kenan ma manzon Allah shi ma Allah bai bashi lasisi ne abin da ya ga dama ba, ba abin da ya ga dama zai yi ba. Kama umirta, kamar yadda aka umurce ka, kamar yadda Allah ya ce maka kai, to haka nan zaka tsaya kai addini. Shi yasa za ka ga akwai abubuwan da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, amma sai Allah ya ci gyaran shi, sai Allah ya ci gyaran shi. Yana iya yin kuskure sai ka ji Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu, yayi izini ga waɗansu mutane cewa su fita yaƙi, sai Allah ya ci gyaran shi ya ce waye ce maka ka ba su umanni su fita yaƙi, waɗannan mutanen munafiƙai ne. Yana iya yin wani munafiki sallah, sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Kenan addinin da kai ma annabi ake so ka yi shine addinin da Allah ya ce yi kaza a matsayin addini, to sai ka yi, bar kaza a matsayin addini sai ka bari. To shine Allah ke cewa fastaqim kama umirt, ka tsaya kai addini, ka tsaya akan tafarki madaidaici kamar yadda aka umarce ka. Wa man taba ma'aka, ba kai kadai ba, da duk wanda ya tuba tare da kai, duk wanda yake jin shi ma musulmi ne yana tare da kai, to shi ma irin addinin da zai yi kenan. Kar yayi wani aiki sai an ce yayi, kar ya bar wani aiki a matsayin ibada sai in an ce ya bari. Allah ya ce wala tatghaw, kar ku yi ma Allah tsagawa, kar ku rika cin gashin kanku. Allah bai ce ba sai ku zo ku yi a matsayin ibada, Allah bai hana ba sai ku bari a matsayin ibada. Allah ya ce wala tatghaw, wannan ƙetare haddi ne, tsagawa ne. Innahu bima ta'maluna basir, lalle Allah subhanahu wata'ala mai gani ne kuma masani ne akan duk abin da kuke aikatawa. Babu shakka duk musulmi mai hankali a wannan zamani da muke ciki zai ga a mafi yawan lokaci banna ya fi bayyana sama da gyara, zai ga alfasha ya fi yawa, shi aka fi ji sama da nagarta. In za ka shaƙi wani abu sai dai ka riƙa shaƙan abu mai muni, za ka riƙa shaƙan abubuwa masu muni sama da yadda kake shaƙan abubuwa nagartattu. Idan za ka ɗanɗana abu, za ka ɗanɗana masu ɗaci ne sama da yadda kake ɗanɗana masu zaƙi. Wannan dai duka kinaya ne akan irin yadda addinin musulunci ya canza, musulmi suka canza addininsu. Maimakon a ce ɗa'a ga Allah da kyakkyawan imani shi ya cika rayuwarsu, to sai ya kasance raunin imani da saba ma sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, da sabo manya-manyan zunubai, da ƙananan zunubai, su ne mafi yawa suka cika rayuwar al'umma. Kaga inda ake tauye haƙoƙan addini, koyarwar addinin musulunci yanzu ma ba ma shi da ƙima. Ai, za a yi wani abu ka zo ka ce to ga yadda musulunci ya ce a yi, kai wa, kai a me, kai awa, ai kar ka kawo mana wannan, wannan sai dai ka je masallaci ko makarantar islamiyya ka kai. Amma a cikin harkar kasuwanci ka zo ka ce ga yadda Allah ya ce a yi, ga yadda Allah ya ce a bari, ai baka isa ka faɗi wannan ba. Ko ka je harkar siyasa ka ce ga yadda Allah ya ce a yi, ko ga yadda Allah ya ce a bari, ai baka isa ba. Ko kuma a ƙirƙiro bid'o'i ka ce Allah bai ce a yi wannan ba, ko Allah ya ce a bar wannan, sai ka ce to ka gani baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maulidi ne zai ce ba ta da kyau. To koyarwar addinin musulunci an wofintar da shi, hasken addini an bude shi hasken wanda muke darsano shi daga Qur'ani da Sunna to yau Qur'ani da Sunna ba su da gata al'amuran addini an caccanza su wanda kuma yin hakan babban sakonni ne waɗanda suke jefa mutane cikin fitina da bala'i da halaka da kuma ɗebewan albarka daga Allah Allah subhanahu wataala yana cewa ta ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wacce idan ta zo ba tana shafan waɗanda suka yi zaluncin bane kawai laifuffuka da manya-manyan zunuban da ake ma Allah wanda idan Allah ya fusata da masu yi ya dauki mataki ya dauki fansa akan su to ba fa za ta tsaya akan azzaliman bane kawai da mutanen kirkin da nagartattun da na Allah duk za ta hada ta azartar da su laifuffukan da waɗansu suka yi idan aka jarabce mu da kidnappers sai ya azartar da mu duka laifuffukan da waɗansu suka yi bid'o'i da shirka da suka yi idan aka zo sai talauci ya mamaye mu duka sai uquba ya mamaye mu duka sai zubar da jini ya mamaye mu duka to cikin ababen da za su nuna maka yadda addinin musulunci ya zama bako a cikin irin wannan zamani namu abinda zai nuna maka irin manya-manyan abubuwan da suka jefa al'umma cikin uquban Allah shine yadda suka yi watsi da tauhidi suka maye ma tauhidi da shirka Allah ya umarce mu ne da mu tsaya mu imani imani na gaskiya alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi mi imani imani na gaskiya ba mu cakwa da imanin mu da shirka ba amma mutane suka gayyato shedan ya shigo cikin al'amuran su komai sai an yi shirka da Allah akai idan mutun yana neman kujera ko na siyasa ko na sarauta sai ya je ya bauta ma shedan sai ya bauta ma shedan sai an bashi abubuwa da zai yi sannan ya samu in wani yana neman kudi sai ya je ya shirka da Allah in yana neman matsayi sai ya yi shirka da Allah wani ma in yana neman aure sai ya yi shirka da Allah wata in tana neman kan mijinta sai ta yi shirka da Allah in tana neman tafi farin jini cikin kishoyinta sai ta yi shirka da Allah abubuwa kanana yanzu sun koma sai ana shirka da Allah subhanahu wataala an yi watsi da tauhidi sai kaga ma wanda bai yin shirka to sai kaga shi ya kama hannun shi ya ce shi ba ruwan shi samun kaga ana musu ana inkari mutane suna shirka da Allah sai kaga duk ba a yi duk ba a yi an caccanza mu bokaye da yan bori suna da sunan malamai da sunan neman taimako duk wanda ya samu wata yar kujera sai a ce mishi to sai ka miƙe tsaye sai ka nemi taimako wai ana nufin sai ka ratayi da bokaye da yan bori mutane sun koma bautan wani Allah suna ratayar da imanin su da waɗansu waliyai da salihai waɗanda yake duk su ne ma suka nannaɗa musu wannan salihancin a ce wani sunan shi Barhama shi suka nada mishi Barhama ba Allah ya nada mishi ba wani shehi wani wali babu nassin da ya sauko ya ce wani waliyin Allah ne sahabbai ne Allah subhanahu wataala ya saukar musu da wannan ayoyin cewa su waliyai ne sahabbai su ne suka samu wannan lamban yaba sai ko tabi'ai da tabi'u tabi'ina da manzon Allah ya ba su wannan lasisin qur'ani ma ya ba su khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in to su ne Allah ya ba su lasisi amma sai mutane suka nanaɗa waɗansu mutanen kuma da kansu sai suna ratayar da imanin su gare su har sai kaga an koma ma kaburburan su ba ma su karan kansu ba kaburburan su ma ana bauta mata ana yin kubbobi kubba 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 ana zuwa ana neman tabarruki da gurin mutum zai je ya uni wani zai je ya kwana wani zai je ya baje bukatuwarsa duk yana neman ne wai a samu biyan bukata na sha fadin cewa mun je kabarin Shehu Usman Allah ya gafarta masa muka ce mi masa addu'a ina jin 1988 waɗansu a gurin suka ce kai ku bi abin da kuka nema gurin Shehu Shehu ne za ku ce ku yi mai addu'a ku dai ku bi abin da kuka nema kuma a wurin mun ga waɗansu mata sun zo suna neman wannan tana neman haihuwa wannan tana neman kaza wannan tana neman kaza an rata yadda imani da wani Allah idan wannan wani Allah ya san ana mishi haka kuma ya yadda to ya zama dagutu me yin wannan aikin ya zama shirki idan kuma bai yadda ba
to shi ya kubuta a gurin Allah innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mubadu ya kubuta a gurin Allah amma masu yin wannan mushrikai mutane sun koma suna bautan hotuna sai kaga an zana katon hoto a masallaci ko a gida ko a zauruka wadansu ma kaga suna yin hotunan suna mammannawa a jikin su wadansu ma rigunan akan je akan buga hoton ne a jiki wai duk wannan ana yin shi ne wadansu a mota suke sawa motan haya ko wata mota ana sawa ne wai ana neman alkhairi ana neman tunkudewan sharri dan Allah hoto na jawo alkhairi ko tunkude sharri takadda takaddan banza takaddan da yake ma takaddan shedan hoto ba shine asalin shirka ba a ban kasa ba shine shedan ya fara kawata mu mutanen annabi Nuh wanda annabi Nuh ya zo ya da'awa a cikin su ba cewa wuddan waya gutsu waya uqa wa nasara mutanen kirki ne sun mutu kwa bar majalisun su ba tare da kun je kun dan zana hotunan su ba daga karshe shedan ya nuna musu ku dan sassaka dan mutumin tumun su mana idan iyayen mu da jikoki suka taso mu ce to kun ga hoton malam wane kenan na Allah kenan daga lokacin aka koma in ana neman bukata sai a ce muje kusa da muje majalisin malam wani kusa da inda hoton shi yake sai a ce ya Allah ka tausaya mana albarkacin wannan malamin naka malami ne mai kaunan ka ya Allah albarkacin wannan Allah ka biya mana bukata ibnu abbas yace hatta nusiya alilmu fa ubidat har yanzu a lokacin da lokaci ya tsawo aka manta da ilimi sai aka koma maimakon arka roƙon Allah sai aka koma ana roƙon su malam wani kai na dogara gare ka ka biya min bukatata kai ne abin bauta na gaskiya sai aka koma ana musu sujada ana musu ruku'u daga nan shirka ta ba mai yaban kasa to yau ga hotunan nan shirkan nan shedin ya sake dawo da ita hotuna ne wanda suke biyan bukata wai in ka sa hoton a motan haya zaka yi ciniki in ka rataya a gida barayi ba za su shiga ba in ka sa a office dinka zaka yi ta samun promotion akai akai to don Allah jama'a da wannan ne zamu riya cewa wai muna neman daukaka a wurin Allah bayan addinin duk shirka ya riga ya mamaye shi da wannan ne zamu ce muna neman mu fi karfin kafirai mu danna kafirai da irin wannan shirka da maguzancin al'umman da ta canza addininta ta musanya littafin Allah ta watsi da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ne za ta samu daukaka da daraja bari ku ji ka'idan da Allah ya faɗi Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari duk wanda yake jin cewa Allah madaukakin sarki zai cika wannan alƙawarin to bari ku ji alƙawarin da Allah yayi da haka ɗayan biyu ne ko dai ya kasance Allah yayi alƙawari ya kasa cikawa wa ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira ko kuma ya kasance mu mun tawaye shar'in da Allah ya sanya mana sai Allah ya bar mu da wayan mu Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum amilus salihat Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku imani na gaskiya wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau shine aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah yayi alƙawarin waɗanda suka cika waɗannan sharadai guda biyu la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai da Allah ya kawo da lamul qasami lam taran tsuwa la yastakhlifannahum sai da ya kawo da nuna tawkid as-saqila duk na karfafa zance wallahi tabbas sai Allah ya sanya su ne za su mamaye ban kasa gabaki daya kamar sa khalafal ladina min qablihim kamar yadda waɗanda suka zo kafin su suka mamaye ban kasa dubi da yadda sahabbai suka faru a tsararu masu rauni wanda ake ganin talakawa mayunwata ba su da ko abincin da za su ci amma sai da suka babuwayi duniya sai da suka mamaye kasan Farisa da Rome sai da duk duniya ta dawo karkashin mulkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan masu rauni da ake gani talakawa ba su da abinci ga sunan walaka walaka rena kama ka gagayya to kamar yadda Allah ya sanya suka mamaye duniya da imani da riko da sunna to haka nan duk al'umman da ta yi imani ta riko da sunna haka nan Allah ya ce wallahi tabbas sai mun sa ta mamaye ban kasa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum sai Allah ya sanya addinin nan da ya yadda musu da shi sai ta mamaye duniya gabaki daya sai ya kasance addinin musulunci ke juya duniya وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا duk abin da suke tsoro a duniya sai Allah ya musanya musu dashi ya koma dashi aminci in suna tsoron kafirai sai sun samu aminci in suna tsoron talauci sai sun samu aminci in suna tsoron kidnapper sai sun samu aminci in suna tsoron talauci sai sun samu aminci amma ga sharadi ya'budunani la yushriku bi shay'an sharadin shine su bauta mun kada su shirka da ni ko misqala zarata. Allah ya ce wa man kafara ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun, wanda ya karkace mu wannan to ya zama cikin mutane fasikai. To jama'a kun ji alƙawarin Allah, in dai mun yi riko da imani da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shirka da bid'o'i ba, to Allah ya alƙawarin sai ya sanya mun mamaye ban ƙasa, sai ya sanya musulunci muke gudanar da rayuwa, sai ya canza mana duk wani tsoro namu ya koma aminci. Amma da sharadi, ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'an, sabauta mini kada su shirka da ni ko misqala zarata. To yanzu menene ke faruwa a ban ƙasa? Musulmi mu muka mamaye ko ina? Musulmi mun samu amincin da Allah ya alƙawari? Musulmi musulunci mu shike mamaye ko ina yake abin yake gudanar da duniya? To ina ka samu matsala? Kenan ba a sami ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'an ba. Koda ana bautan Allah to ana gwamawa da shirka, koda ana bautan Allah to ana kuma gwamawa da shirka. Ɗan ƙananan abuwa sai ga mutane suna shirka ciki. Ga bid'o'i an ƙirƙiro, bid'o'i na su maulidi ne da sauran bid'o'i ga sunan da yawa, ana kuma kusanta, ana ganin wai ana kusantan Allah ne da irin waɗannan abubuwa. To kaga abubuwan nan guda biyu, shirka da Allah da bid'o'i, a gefen su tauhidi da bin sunna. In aka yi riko da tauhidi aka bi sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah zai kalli al'umma, zai tausaya mu al'umma, zai rahamtar da al'umma, zai kuma jibinci al'amarin mu, mu za mu mamaye ban ƙasa. In aka dauki ɗayan gefen shirka da bid'a, to haka nan kaskancin rayuwa za ta fada mana. Idan kuma waɗanda suka yi wannan laifi ba su tuba ma Allah ba, akwai kaskancin gobe kiyama kuma zai fada musu. Allah ka tsare mana imanin mu, Allah ka tabbatar da gajigan mu akan tauhidi da imani, Allah ka tabbatar da gajigan mu akan sunna da bibiyan Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ka raba mu da bid'a da shirka da sauran duk abin da zai shamakantar da rahamanka da gafaranka gare mu. A ƙarshe, muna nuna ta'aziyya ga al'umman duniya ga baki daya, musamman malamai da sauran ɗaliban ilimi a kan rasuwan babban malami Sheikh Yusuf Al-Qardawi. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukansa na alkhairi, Allah madaukakin sarki ya tada shi a tutan sahun ƴan uwansa malamai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kurakuransa kuma Allah ka yafe mishi, shi ma kaman sauran mutane ne, kurakure na iya kama shi, akwai waɗanda suke ganin kurakuran shi, amma babu shakka alkhairansa sun fi kurakuran shi yawa. Zai wahalan gaske ka samu ɗalibin da ko ɗalibi ko wani malami da bai fa'idanta da Yusuf Al-Qardawi ba. Ya mutu yana shekara 90 da wani abu, littattafansa da yawa a duniya sun yaɗu. Ba zan manta ba, cikin littattafan da na fara siya a farko da na fara siya da kuɗina, littafinsa Al-Halal wal Haram, Al-Halal wal Haram na siya ta tun 1989, naira 30 na siya littafin 1989. To yana da littafai masu ɗimbin yawa. Saboda muhimmancin wannan littafin ne ma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ɗauki littafin ya takhariji, Ghayatul Maram fi takhariji Al-Halal wal Haram. Akwai kuma littafi da ya yi mushkilatul faqar wa kaifa alajha al-islam, matsalan talauci da yadda musulunci ya magance matsalan talauci. Sheikh Al-Albani shi ma dauki wannan littafi yayi takharijin sa. Akwai wani littafi da ya akan zakat, fiqhu zakat, littafi ne mujalladi guda biyu. Ban taba ganin mutumin da ya ba zakka haƙƙin ta kaman wannan rubutu da Yusuf Al-Qardawi yayi ba. Da haka wannan malami dai ya rasu, muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah shi masa afuwa, Allah ya karbi bakoncin sa da sauran mutan musulmi, Allah gafarta musu. Mu kuma idan mutum mu tazo, Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, zabubuka dake fuskanto mu a wannan ƙasa, Allah kai mana kyakkyawan zabi na alkhairi. Ya Allah, ka tunkuɗe mana dukkan sharri, Allah ka amintar da mu daga tsoro, ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Sallallahu baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.